أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مرسالوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبا دكراتم منا عمدة الفقه واللفاوة الإمام الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا 30 دأكو أتكين كراتم ونا للتاهي منا باقي قوات جمادة الثاني باقي بو شدة تقص to mu tsaya a bakwai sai mu tsaya a tsakiya ko bakwai shidda ga takwas sai mu tsaya a tsakiya yayin mu bar shi bakwai ina kyautar san bakwai ne ko haka dai nake sa rai insha Allah bakwai ga watan jimada al-akhir ko kuma jimada as-sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da 9 ga watan 12 a kalandar Bature 2024. Idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan yin kasar dai hukumce da hada na malamai da hada mafi rinjaye kan mas'ala ta kasar. Allah ya ba mu ikon bayani akan ta, muna fatan duk abin da muka yi bayani ya kasance shine daidai kuma ya ba mu lada a cikin abin da muka faɗa wanda yake daidai, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan sallar tsoro. Shine mala ya buga yake cewa babu salatu al-khawfa, babi wanda zai maka bayani akan sallar suhuru, yaya ake yin ta, a wani hali ake yin ta, kuma wata sifa ake bata. Shine malai yake cewa wata juzu salatul khawfi ala kulli sifatin sallaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal mukhtaru minha an yaj'alahum al imam ta'ifataini ta'ifatun tahrus wal ukhra tusalli ma'ahu rak'atan فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. بل يا تقيت من باب يكي تيوا وتجوز صلاه الخوف صلى الصور تهلتا ga wanda yake cikin halin tsoro ko yake cikin halin yaki, duk wani abu wanda zai sanya mai fargaba sawa'un rayuwar shi ko dukiyar shi, to an halatta mai yi sallah ta tsoro ala kulli sifatin sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, a cikin kowace sifa wanda aka tsinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata ga wannan sifa. Akwai siffofi guda 5, guda 6, guda 8 wanda hasaba ikhtilafin ulama wasu malaman hadisin suna ganin a'a ai sifa daya wanda manzon Allah yayi muna iya fahimta an yi kaza dalilin haka kowa ya ja yace a ana iya ƙara sifa iri kaza daga cikin siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta tsoro zamu zo cikin sharhi zamu bayyana daga da hadisi wanda suke ingantattu akan sifa ta sallar tsoro wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace wal mukhtaru minha mafi kyau ko zababba daga cikin sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar tsoro da ita itace malai ya kawo yace an yaj'alahumul imamu ta'ifatayn limami zai sanya mamun shi ya kasa su gida biyu sai ayi tawaga guda biyu ko gungu guda biyu yace ta'ifatun tahris wani gungun ko wata tawaga za ta kasance masu gadi ne suna shirin ta kwana ko da abokan adawa za su huskanta ana sallah karhin su sa rage to su suna iya yin wani abu kafin wa'incin su gama sallah yace wa ta'ifatun wal ukhra tusalli ma'ahu raka'atan ita kuma daya tawaga za ta yi sallah tare da limami raka'a guda daya fa idza qama ila saniya idan yayi raka'a daya tare da wannan gungun wanda suka yi sallah tare da shi sai ya gama raka'a ta farko a raka'a ta biyu idan ya tashi nawat mufaraqatuhu ita wannan tawaga wanda ta yi sallah raka'a ɗaya tare da manzo Allah sai ta yi niyyar rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa atammat salataha sai ta cika sallar ta ita kadai kaga ta saba wa sallah wadda kake yi ai inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya limami dan ayi koyi da shi in ya limami yayi kai ma haka kai ma za ka yi in zama yayi daskare azabnan kai a matsayinka na mamu zama za ka yi ka daskare azabni ba wani abin da za ka gabaci limami da shi ko kuma a ka yi tare da limami sai dai idan limami yayi kai ka bayan shi yake cewa to lokacin da a siffar sallar tsoro lokacin da limami yayi raka'a ta farko da ɗaya tawaga yanzu bayan ya tashi yayi tsaye sai ta yi niyyar rabuwa da limaminta sai ta cika raka'a guda ɗaya idan ta cika raka'a guda ɗaya sai ta sallame yake cewa a tammat salataha ta cika sallarta ta sallame wa zahabat tahris sai ta ja baya wannan tawagar ta biyu wadda suka yi raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma wannan tawagar masu gadi sai su shigo gaba bayan limami sai su sallaci raka'a ta biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma a lokacin nan raka'ar su ce ta farko fa idza jalasa litashahhud idan manzo Allah ya zamna ko limami ya zamna dan yin tahiyya qamat fa atam fa atat bi raka'atin ukhra wannan tawagar ta biyu wadda da ita ce take gadi sai ta ci ko raka'a ɗaya ta riski limamin ta lokacin da yake yin tahiyya wa yantazirwa hatta tashahhud limamin ya jirayi wannan tawagar sai kowa ya gama raka'ar shi ta biyu bayan sun yi tashahhudi sun mai sallin biha sai ya sallame tare da ita wannan ita ce siga ko sifa wadda mazhabin Hanabila ko Ibn Muwaffiq ko Al-Muwaffiq ad-Din Ibn Qudama ya gani ita ce mafi zabe ko mafi kyau ko mafi fadala a cikin sifofi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar tsoro a cikin ta zamu zo da sifofin duka yake cewa wa idza shaddal khawf idan tsoro ya kai makura ya tsananta karasa yaya zakai yake cewa to an baka dama kai sallar rijalan kai sallar kana yin tahiyya yace wa rukubanan an baka dama kai sallah kana kan abin hawanka doki ne mota ce jirgi ne in dai tsoro ya kai tsoro an baka dama kai sallah a cikin haka yace ilal qibla mutawajjihan ilal qiblati wa ila ghayriha yana huskantar alqibla ko kuma yana huskantar wani wuri wanda mama ba alqiblar ba an baka dama shi sanya idan ka dauki addini wa mashi hal alaikum fi ddin min haraj wannan addinin namu ba a sanya maka kumci ba a ce duk abin da aka ce maka kurum sai ka zo da shi a'a idan wani hali ka shiga to addini yana dauke maka al'azima sai kawo maka rangwame yanda zaka mura kai abin da ubangijin ka ya umurce ka ka aiwatar ba tare da ka takuru ba shine nan malam yace idan tsoro ya kai tsoro an baka dama kai sallah kana mai tahiyya ko kuma kai sallah kana kan abin hawanka kana mai huskantar alqibla ko kuma kana mai bawa alqibla baya ko kuma kana mai bawa alqibla kana kallon arewa ko kuma gusur yake cewa kadhalika kullu khaifin ala nafsihi yace haka hukuncin yake duk wanda yake jin tsoro a karan kanshi ko ana iya cutar da shi ko kuma ana iya ma raba shi da ran shi yace yusalli ala hasab halihi an bashi dama yayi sallah gulgudan yanda hali ya bashi dama ya sallaci sallar shi ba a ce me ba sai kayi ta ba yanda aka umurce ka ba a'a yanda hali ya baka shine mala yace wa yaf'alu kullu ma yahtaju ila fi'lihi an bashi dama ya aikata duk abinda yaga dama ko abinda yake iyawa ya aikata yace min harabin kamar gudu ya tsere ya arce a guje kuma lokacin sallah ya kama kuma lokacin nan wajibi ne a tsayar da sallah in bai tsayar da ita a wannan lokacin ba lokacin ta yana iya huta yana mai gudu an bashi dama yayin sallah yace a wahayi ko kuma wani abu makamancin haka aka wannan duka yana nuna maka sauki idan ka dauki baban dukkan shi yana tabbatar maka wannan addinin namu addini ne na sauki wanda babu takuruwa a cikin shi mu zo kan sharhin abinda malam ya bayyana da dalilan da malam ya dora yake gani sune dalili mafi inganci malam yake cewa babu salatul khawf wannan shine babin sallar tsoro watajuzu salatul khawf sallar tsoro ta halatta ga wanda yake cikin halin tsoro ya tsayar da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar lokacin da ya shiga cikin halin tsoro halin kota kwana yake cewa ala kulli sifatin sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kalkashin kowace sifa wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallata shi kuma ya tabbatu hadisai ingantattu wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallata sallar tsoro sifa guda biyar ko sifa guda shidda wanda kowanne hadisi ne ingantacce imma ya kasance muttafaqun alaihi da kai hadisi guda hudu wanda aka ittifaki akan su Imam al-Bukhari da Muslim dukkan sun hutar da kai hadisin da Imam Abu Dawud ya hutar da shi da kai hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi kowace sifa wanda aka tsinci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallace sallar tsoro akan ta an baka dama kai ma ka sallata da kai Ibn al-Qassar al-Maliki yake cewa agu wuri guda goma aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallace sallar tsoro kala an samu kala guda shidda amma dai wuri a cikin wani yanayi wanda ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na labudda sai ya sallaci sallar tsoro Ibn al-Qassar yake cewa har wuri guda goma aka samu manzon Allah ya sallace ta ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rayuwar shi karantarwa ce da jihadi duk lokacin da aka shiga wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana umurta to sallar tsoro za a yi kuma ga sifa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aiwatar da ita Ibn al-Arabi ya kawo yake cewa hauri 24 ko so 24 aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallar tsoro akwai wata magana da Imam al-Khattabi ya kawo wanda wannan cikin sharh Muslim na al-Imam an-Nawawi ya kawo magana ya hakaito magana Imam al-Khattabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallace ta wuri bila adadin yake cewa kuma da sifa wadda take daban sai dai ya kawo dalilai ko hadisi guda hudu wanda tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar tsoro a irin wannan sifa insha Allah zamu karanta hadisin sai nan malai ya kawo yake cewa wal mukhtaru minha mafi fadala daga cikin sifofi daga siffan manzon Allah ko sifofi daga siffofin sallar tsoro wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallata wanda aka samu karkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine na harko ko wanda mazhabin Hanabila suka zaba suke gani ta hi fadala shine yake cewa an yaj'alahumul imam qa'ifatayn liman zai kasa tawaga shukurin dinashi gida biyu bangare daya yana sallah tare da limami bangare ɗaya kuma yana gani ko shirin ta kwana idan ka koma cikin aya ta 102 a cikin suratul nisa ubangiji yake cewa wa idza kunta fihim fa qamta lahumus salata faltaqu ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu hizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahida ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تدعوا اسلحتكم وخذوا حذركم وبنجي yake bayyana mana idan ka kasance tare da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tayar da sallah yace faltakun ta'ifatun minhum ma'aka wata tawaga za ta kasance tare da kai ya manzo Allah yace wal ya'khudu aslihatakum su kuma wannan tawaga za su rike makamman su kadda wani abu yazo su gani a an yi ruku'i sun sakankance sun mai da zukatan su zuwa ga ubangiji ai wannan dama ce wanda muka samu kurma a musu dauki daya yace a wa'ansu su yi gadi wa'ansu su yi sallah tare da kai idan kai sujada zamu zo zamu karanta hadisin shi ma yake cewa idan kai sujada wannan tawaga wanda take gadi sai ta yi ramplazan tawagan da ta yi sallah sai su ciko sallar su ko kuma su zo idan suka yi sallah suka yi raka'a ɗaya tare da kai sai su ja baya sai su rike makammansu wanda suke gadi kamun wanda suke gadi a raka'a ta farko sai su gabato gaba wa'incan su yi baya kenan wancan sun samu raka'a guda ɗaya su ma su zo su samu raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka gama sallah su sai su ja baya su wa'incan sai su dawo su cika raka'a su ɗaya su zamna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su sallame su kuma wa'incan su cika raka'a su ɗaya su ma su sallame wannan abinda aya ta karantar da mu shine nan yake cewa za a kasarin duna gida biyu ɗayan runduna ta kasance mai gadi ce ga limamin gawa runduna ko da ɗayan bangar wanda suke sallah yake cewa tusalli ma'ahu raka'atan ita ɗaya tawaga za ta yi sallah tare da limamin raka'a guda ɗaya fa idza qama ila saniya idan wannan limamin ya tashi zuwa raka'a ta biyu wannan tawaga wadda ta sallaci raka'a ɗaya tare da wannan limamin suka meke a raka'a ta biyu tare da limami nawat mufaraqatahu sai su yi niyyar rabuwa da wannan limamin nasu ya ce wa atammat salataha sai ta cika sallarta wa zahabat tahris sai ta koma baya ta ringa gadi wannan a halin da su rundunar musulmai suke fuskanta abukan adawa yake cewa waja'atil ukhra wannan ita wadda dazu take gadi sai ta zo fa sallat ba'ar rak'ati ma'ahu ar-rak'ati thaniya sai ta sallaci raka'a ta biyu tare da wannan limamin kaga ta samu ita ma raka'a ɗaya waccan ta samu raka'a ɗaya tare da limami ta cika raka'ar ta ɗaya ta rabu da limami tayi raka'a ta ɗaya ta samu raka'a ɗaya tare da limami tayi raka'a ɗaya ta ci kowa kanta raka'a ɗaya ta sallame su kuma wa'inda dazu su suke gadi a raka'a ta farko sai su zo sai su sallaci raka'a ta biyu tare da limami a matsayin raka'a su ce ta farko idan ya zamna yana zaman tahiyya sai su tashi sai su ciko raka'a ta biyu sai su sallame tare da limamin su kaga wa'incan sun samu raka'a ɗaya wa'innan ma sun samu raka'a ɗaya yake cewa fa'ida wayan tazuwa hatta ta tashahad summa yusallim biha sai ya jiraye ta har sai ta yi attahiyya sannan ya sallame tare da ita akwai hadisin Abdullahi bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi haka Imam Ahmad ya wutar da hadisin Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Imam Nasa'i dukkan sun wutar da hadisin Abdullahi bin Umar yake cewa mun sallaci sallar tsoro tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a daya tare da wata tawaga wanda su ne na harko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da su ita kuma daya tawaga tana huskanta abukan adawa tana nan tana gaji yake cewa lokacin da ita tawaga ta harko suka gama sallar su insarafu wa qamu fi maqami ashabihi sai suka tahi su kuma tawaga ta biyu masu tsaron sai suka zo suka tsaya inda tawaga ta farko suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muqbilina ala al'adu suna huskanta abukan adawa yace bayan haka waja'a ulaika summa salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallama rak'atan sai wa'incan suka dawo suka sallati raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama sai wancan tawaga tarama raka'a ɗaya wannan ma tawaga tarama raka'a ɗaya ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa rundunar shi gida biyu wa'incan suna gadi wa'innan suka zo suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka sallaci raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da ya miƙe raka'a ta biyu sai suka yi baya wa'incan wanda ba su sallaci raka'a ɗaya ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke gadi sai suka matso su wa'incan suka yi baya su suka dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan misalin mu ce gungu tawaga ta farko ta yi raka'a ɗaya tare da manzon Allah
ta biyu tana fuskantar abu kan adawa tana gaji lokacin da suka gama raka'a daya manzon Allah ya miƙe tare da su sai suka yi baya baya wannan wanda suke fuskanta abukan adawa sai suka yi ramfulasan su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka sallaci raka'a daya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kinan kowanne ya samu raka'a daya amma dai bai yi da sallar shi ba shine yake cewa sai a wannan halin kowace tawaga sai ta rama raka'a daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallabi kaga wannan ita ma sifa ce daga cikin siffofi wanda aka samu duk da kasancewar da kai maganganu na malaman hadisi wa'ansu suka ce a'a ai wannan tawaga dukkan su guda biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame dukkan su kai tsaye suka rama raka'an nan kowanne ya rama raka'a shi guda daya ya sallame wa'ansu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a wa'inda suka sallame tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawaga ta biyu kenan wanda da fara ana raka'a farko su ne suke gadi su suka fara rama raka'a su wanda ta musu kingi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sallame sannan wa'incan su ma suka rama raka'a su amma dai wada mafi rinjaye wanda idan ka koma kan wannan cikin sahihul bukhari riwayar da imamu bukhari ya kawo yake cewa dukkan su ne suka rama raka'o'in su kai tsaye idan ka koma kan abi daud a cikin sunan din shi ya kawo wata riwaya ta Abdullahi bin Mas'udin yake cewa sai suka sallame wa'incan tawaga ta biyu suka rama raka'ar su wanda suka riska tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suka sallame sannan suka koma sannan wa'incan suka zo suka sarama ko wa'incan suka rama raka'ar su daya wanda ta musu kingi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuma wannan shine abin da yake tunda an sanya ka ai sallan nan a tare ba dan komai ba dan a kasance ana garin abukan adawa don haka babu kamar babu wata hikima a ce dukkan su sun rama raka'a su lokaci daya shine da kai malaman da suka gani suka ce a ai idan ka dauka shi ma wannan yana iya kasance maka wata sifa ce daga cikin sifa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata daga cikin sallolin shi na sallar zuhur kaga can a cikin littafin mun karanta sifa ta farko haka yanzu abul hadisi abdullahi bin umar ya karantar da mu sifa ta biyu haka riwaya ta abdullahi bin mas'udin ta karantar da mu wata sifa daga cikin sifofi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar zuhur haka da kwai riwaya wadda ita ma abi daud ya kawo ta wanda haka hadisi abdullahi bin umar wanda suke cewa ta'akharat wa ja'at at-ta'ifatu al-ula bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallame yanzu wa'innan tawaggar da suka tashi sai suka yi baya sai wannan wanda suka yi raka'a ta farko tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka zo suka shigo gaba suka cika sallar su suka sallame da suka sallame suka tashi sai suka yi baya wannan tawaggar ta biyu wanda manzon Allah ya sallaci raka'a ta biyu tare da su sai suka zo suka sallaci raka'ar su suka rama raka'ar su daya wanda ta musu saura sai suka sallame wannan ita ce riwaya wanda idan muka koma mazhabin Hanafiya wanda suke itimadi akan ta wannan ita ce siffar sallah ta tsoro ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda karkashin mazhabin Hanafiya suka dauka ita ce umdar su haka kuma idan muka dauka malumai suke bayani ba a sharɗanta a ce wai adadin sahu na farko sai ya kasance adadin sahu na biyu a kurmu rabawa za a yi wa'ansu gaba wa'ansu baya wancan suna gadi wa'innan kuma suna sallah tare da limaminsu kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa sai dai an sharɗanta ya kasance adadin ya kai mutum uku baya limami dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ubangiji da ya tashi mana bayanin sigar jam'iyyaka wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata ka tayar musu da sallah sai kawo bisikatin tam kenan tunda jam'i ne shi kuma jam'i a harshen larabci yana harawa daga biyu abin da ya zama yace to sharadi ne in dai za a yi sallar tsoro a cikin jam'i ya kasance mamun mai jalli mai limanci ya kasance sun kai mutum uku kuma daga mutum uku abin da ya sama kenan za a karkasa uku uku ko kuma abin da ya sama ba sharadi bane ba sai sahun murko ya kasance adadin sahu na biyu ba haka da kwai riwaya wadda ita ma Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da ita, haka Imam Ahmad, Imam Tirmidhi dukkan sun mutar da ita. Hadisin Sahal bin Abi Hathama yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah tare da sahabban shi, sallah ta tsoro, yace fa saffahum khalfahu saffaini, sai ma sahabban shi sahu guda biyu ya raba, wa'innan su sahu na farko, wa'innan su sahu na biyu. Yake cewa fa salla bil ladina yalunahu rak'ata, sai ya sayi sallah da wanda suke bin bayan shi direct, ya sallata raka'a guda ɗaya tare da su. Yace summa qama falam yazal qa'iman hatta salla alladhina khalfahum rak'atan, yace sai ya tsaye, da ya tsaye bai gushe ba, yana tsaye ba har sai da waɗanda suke nan bayan nashi suka sallaci raka'a guda daya. Summa taqaddamu wa ta'akhkhara alladhina kanu quddamuhum, sai suka gabace su, waɗanda suke bayan su suka gabace su, su suka yi baya, sannan suka sallaci raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Summa qa'ada hatta sallal ladina takhallafu rak'atan summa sallama, ya zamuna yana jiran waɗanda suka yi ruku', wanda suka zo daga baya har sai da suka cika raka'ar su ɗaya, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallame tare da su. Kaga wannan ita ce riwaya wanda Hanabila suka dauka kuma suka kawo a cikin littafin su. Shin kenan manzo Allah ya kasa su gida biyu, sai yi sallah raka'a guda daya tare da sahu na farko, ya tabbata a tsaye, wa'innan sahun na farko suka cika sallar su, suka sallame, sannan suka juya suka yi baya wa'inda suke bayan su, kenan suka huskanci abukan adawa wannan wanda suka gama sallah, sannan wa'inda da su ne suke huskanta abukan adawa suke gadi, sai suka dawo suka shigo gaba, suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka sallaci raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a zaune, suka tashi suka ciko raka'a ɗaya, da suka kowanne ya zauna zaman tayya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame sallah. Kuma wannan ita ce riwaya wadda ko mazhabin Malikiyya suke kanta, haka Shafi'iyya suke kanta, haka Abu Sa'u ya kawo mas'alar, da wa'ansu daga cikin tabi'ai dukkan sun kawo wannan mas'ala. Haka da kwai riwaya ta Abu Dawud wadda kusan wannan riwaya ce, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sahu guda biyu, sai yayi sallah da sahu wanda yake bayan shi direct, dukkan su suna huskanta abukan adawa, manzo Allah yana gaba, yayi sahu guda biyu suna huskantar al-qibla, wannan sahu na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a daya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, da suka tashi raka'a ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a tsaye, sannan wa'inda suke baya sai suka gabato gaba, wa'inda suke gaban sai suka janyo baya, sai suka sallaci raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kaga waɗanda suka sallaci raka'a ɗaya ba su cika ba sallar su ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa baya da haka ta'akhkhara alladhina kanu quddamahum fa salla bihim raka'atan thumma qa'ada hatta salla alladhina takhallafu raka'atan thumma sallama. Yake cewa sai waɗanda suka gabace su, waɗanda suka yi raka'a ɗaya ta farko suka yi baya, waɗanda ba su sallaci raka'a ta farko tare da manzo Allah suka tarar da manzo Allah yana raka'a ta biyu, suka sallaci raka'a ta biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace da suka manzo Allah da ya zauna zaman tayya, su suka miƙe suka sallaci raka'a ɗaya, su ma waɗancan suka cika sallar su, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune ya sallame dukkan su tare da su. Ga wannan ita ma sifa ce daga cikin siffofi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar tsoro tare da sahabban shi. Akwai kuma hadisi wanda ya hizawa ita ce kusan sifa wadda a cikin suratul nisa Ubangiji ya bayyana mana, shine hadisin da Imam al-Bukhari, hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi, kuma lafazin da Imam Muslim ne duk da kasancewa Imam an-Nasa'i haka sauran malamai sun mutar da hadisin, hadisi ne wanda yake ingantacce, hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi. Jabir yake cewa na halarci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah ta tsoro, yace abinda manzo Allah yayi da mu shine ya mana sahu guda biyu, saffun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wal adu bainana wa bain al-qibla, yace sahu tare da manzon Allah ko sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma abokin adawa yana tsakankanin mu da mu da al-qibla. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kabbara dukkan mu sahun guda biyu, kai tsaye dukkan mu muka yi kabbara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace muka yi ruku'i manzon Allah yayi ruku'i mu ma muka yi ruku'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya dago kanshi daga ruku'i dukkan mu muka dawo kawunan mu daga ruku'i yake cewa sai manzon Allah ya kai kanshi zuwa sujada yace sai dai a wannan halin sahun da yake bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kai kanshi sujada amma dai sahun da yake baya shi ne ya sujada bai yana fuskanta abukan adawa shine waddal lazina kafaru law takfuruna an aslihatukum wa amtiatukum fayaniluna alaykum maylatan wahida kadda ku yi sakaki akan gaban abokin adawa kankadda su ga dukkan gogunji sujada su ce a ga dama ta samu kuma sujada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana sallah yana samun nutsuwa sujada ce yace kadda Aisha tana siffanta mana sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi sujada yace kadda ka tambaye kan sujadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wurin sujada wuri ne wanda bawa yake kusa da ubangijin shi kamar yanda yake cewa idan kuka kai kanku sujada to fa'azzimu fihi rabb wannan fad'u Allah faqabil an yustajaba lakum ku roki ubangiji duk wata bukata daga gare ka duk wata takulewar rayuwa duk wani abin da kake hasasa kana zaton ubangiji zai dadar da kai ka roka a cikin sujadarka kai kusa da ubangijin kai amsa maka addu'a ka lokacin da kake cikin sujada saboda ba wani wuri wanda yake da kima yake da daraja a cikin gangan dan adam
saboda
wannan kuma ita ce musulawa zuwa ga ubangijinka kana tabbatarwa lalle kai bawa ne na ubangiji kuma kana nima ya datar da kai ya ƙara yarda da kai Allah ya datar da mu yake cewa to lokacin da muka yi sujada wannan wanda suke bayan mu muka yi kabbara da su muka yi ruku'i da su muka taso su he suka tsaya ba su yi sujada ba amma dai sahu na farko wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama he suka yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da manzon Allah ya gama sujadar shi yace wa qama as-saffu alladhi yalihi wannan sahu wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in hadara as-saffu al-mu'akhkhar bis-sujud yace sai wannan sahu na baya bayan na gaba sun tashi su sahu na baya sai suka yi sujada da karan kansu yace kuma wa qamu bayan sun tashi daga sujadar su تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم wannan sahu na baya wanda su suka jinkirta wurin yin sujada sai suka gabata suka yi gaba wanda ko suka samu sujada tare da manzo Allah suka samu raka a ɗaya cikin ka tare da manzo Allah sai suka yi baya yake cewa sun maraka Allah ne manzo Allah sai yi ruku'i kuma muka yi ruku'i dukkan mu gabaki daya yace ya dago kanshi daga ruku'i yace dukkan mu muka dago kawunan mu daga ruku'i yace da aka ta yi sujada wannan sahu wanda da shi ne na karshe he yi sahu yanzu shi ne sahu na farko sai he yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wancan sahu wanda da zai yi sujada tare da manzo Allah yanzu shi ne sahu na karshe yace sai ya jinkirta bai yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa he suka fuskanci abukan adawa lokacin da manzo Allah ya gama sujada shi tare da sahu wanda yake bin bayan shi sai sahu na baya wanda su ne suke gadi a wannan raka'a ta biyu yace he suka kai kansu zuwa ga sujada da suka taso daga sujada kowanne a zamne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallami sallar shi tare da su kaga kowa ya samu raka'a ɗaya tare da manzo Allah sallallahu kowa ya samu raka'a guda biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai wa'incan sun samu sujada guda biyu tare da manzo Allah sahu na farko su ma sahu na biyu sun samu sujada guda biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan a takaice sune siffofi na sallar tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu yayi a cikin rayuwar shi kamar yadda Imam al-Khattabi yake cewa sallar tsoro nau'ika ce daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta a kwanuka wanda suke daban-daban kwanuka wanda suke masu tsanani kuma yanayi wanda yake daban-daban kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kirdadar dan a samu tsaro a amintar da rayuwar sahabban shi da rayuwar shi shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake canzawa yana fuskantar yaya muna fuskantar abukan adawa mun ba alƙibla baya ko muna fuskantar alƙibla ko kuma yaya za a yi tsankanin mu da adawa ya in muka yi sataki ya abin ya za ya kasance sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki taka tsantsan iya taka tsantsan sannan yace ga irin siffar da zamu yi sallar su da haka kowanne hali ka samu kanka an baka dama ɗaya daga cikin wannan siffar kai sallace ta she sanya mala yace halaka ne ka sallace sallar tsoro a dukkan wata siffa wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace sallar tsoro amma dai mala yana ganin karkashin mazhabin Hanabila mafi zabi ko mafi fadala daga cikin siffa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace sallar tsoro ita ce wannan wanda muka karanta karkashin littafin sai dai kamar yadda Imam al-Khattabi yake bayyana mana ai adiba a gani wata sallace daga cikin siffofin da manzon Allah ya sallace sallar tsoro wacce ce za a samu maslaha ga rundunar ta musulmai ko da waɗanda mutanen da suke cikin tsoro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dibawa ya gani wacce ce ta hidacewa wanda za mu samu tsaro iya tsaro mu samu mu yi sallah a abinci wallahi ta'ala sai mala yake cewa wa izashtadda al-khawf idan tsoro ya kai tsoro mutane suna cikin halin haulayi tsoro idan ya kai tsoro wata wuta ce ta tashi wani dai abu wanda ya hurgitar da mutane suna cikin halin haulayi yace to kuma kai ka san da kai sallah a bayanka kuma idan baka sallace ta ba lokacin ta yana iya wuta yace to a wannan halin sallu rijalan an baka dama kana mai gudu ka huta a guje ka arce in dai kana iya ihdarin zuciyarka gabban ka suna iya wani abu daga cikin abubuwan sallah ko kuma a'a gabban ba sa iyawa zuciyar tana iya tahammulin sallah kana iyawa ka sawwara ga kanan kayan ruku'i ko kana nuni ga ka kayan ruku'i ko wani abu makamancin haka an baka dama kai sallarka yace auru kubana ko kuma kana kan abun hawanka ne jakkinka ne alfadarinka ne menene inka ko ma wani irin abun hawa ne yace shari'a ta baka dama ka sallaci sallar tsoro mutawajjihan ila al-qiblati wa ila ghayriha kana huskantar al-qibla ko kuma kana huskantar wani wuri wanda ba al-qibla ba kana huskantar yamma ko kana huskantar gusum ko kana huskantar arewa an baka dama ka sallaci sallah a wannan hali in dai da kai tsoro shi sanya kamar yadda muka yi matashiya wannan addinin wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj in wani hali kake to in dai kana da ilimi ko kuma kana karanta addini zakka samu lalle addinin nan ya baka sauki ya baka mafita a cikin halin da kake ciki shi sanya yake cewa yumi'una bil ruku'i was sujuda wa'innan tawaga ko wa'innan mutane wanda suke cikin halin tsoro za su yi imani za su yi nuni lokacin da suke ruku'i da lokacin da suke sujada me imani shine nuni in ka iya da kanka yayi ka sadda kai ruku'i in ka iya ka ƙara saddawa ya kasance shine maka sujada an baka dama kai haka idan muka koma zan mu gani malam ba wai haka bai kawo wannan mas'alar ba akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi a cikin ingantattun littattafansu hadisi Abdullah ibn Umar yake cewa in kana khawfun huwa ashaddu min zalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim yake cewa idan dai tsoron ya kasance mafi makura ta tsoro ne al ashadd mafi makura ta tsoro ne yake cewa to an baka dama ko an baku dama ku yi sallah kuna masu tahiyya ko kuna masu tsayuwa akan kawahuwanku yace auru kubana ko kuma kuna mahaya abun hawa yace mustaqbil alqibla aw ghayr mustaqbiliha kuna masu fuskantar alqibla ko kuma kuna masu juyawa alqibla baya Nafi al-Majri Abdullah ibn Umar yake cewa la ara Abdullah ibn Umar zakara zalika illa ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yake cewa bana ganin Abdullah ibn Umar zai fatawa akan haka in ba ya ji ba hakan ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi sanya hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo duk da lafazin na Imam al-Bukhari ne ya kawo shi marfu'an da wani lafazi yake cewa wa in kanu aksar min zalika falyusallu qiyaman wa rukbanan yake cewa idan mutane suka kasance suna da yawa suna cikin halin tsoro to an ba su dama su yi sallah limamin su yana limantar su
kuma suna bayan shi suna tsaye ko kuma suna masu tahiyya an ba su dama su yi sallah suna masu fuskantar alqibla ko kuma suna masu juyawa alqibla baya hadisi ne wanda yake ingantacce haka imam ahmad shi ma ya kawo cikon bayani karkashin mushabin shi akan haka haka ibn al-munzir ya kawo shi ma har ya kawo yake bayani yake cewa idan mutumin ya kasance shine yake neman wani ina cikin halin tsoro ko idan ya tsaya yace yayi sallah wannan mutumin ba zai iya cimme ba yake cewa to wanda in dai kai ne kake neman wannan mutumin imam ahmad yake cewa ba a bashi dama ba yayi sallah akan dabbar shi ba yace za ya sabko za ya tsaya za ya yi sallar shi kamar yadda aka umarce shi ibn al-munzir yake kawo a cikin ijma'in shi ya kawo yake cewa malumai sun yi ijma'i idan ya kasance bin shi ne ake wa'ansu azzalumai ne suke bin shi suke nema su ko kwace wa dukiyar shi ko kuma su raba shi da ran shi ko kuma su me wata illa wadda za ta kasance illa ce har abada yana tare da ita yake cewa to a wannan halin an bashi dama akan dabbar shi tana huskantar alqibla ko ba ta huskantar alqibla an bashi dama yayi sallar shi wannan shine dalilin da suka kawo yake cewa wa kadhalika kullu khaifin ala nafsi haka duk mutumin da yake jimma kanshi tsoro kan wani kadda ya cutar da shi ko wani abu makamancin haka yace yusalli ala hasab halihi an bashi dama yayi sallah gulgudan yanda hali ya bashi dama yanda hali ya bashi dama an bashi dama yayi sallar shi yace wa yaf'alu kullu ma yahtaju ila fi'lihi min harabin aw ghayrihi an bashi dama duk abin da dama ta bashi ya aiwatar lokacin da yake cikin sallar ya aikata sawa'un gudu ne ko ya kabarta sallar sai ya ji karan motar waɗanda suke bin bayan shi ya sani idan dai aka kama shi to wata kare maiwa yace to an bashi dama ya arce yana gudun ya gama sallar shi wannan shari'a ta bashi dama haka kuma wai ba sun kawo dalili akan haka shine malam ya kawo da kai maganganu wanda ibn rajab alhambali ya kawo karkashin wannan inshi sharhin shi na sahihul bukhari ya kawo magana haka ibn sa'd a cikin taqliqut ta'liq shi ma ya kawo wannan bayani yake cewa misalin mutumin da idan dai yana iya yin sallah da zuciyar shi da wa'ansu bangarori na gaban shi dalilin tsananin tsoro yace to an bashi dama yayi haka yace amma dai idan ya kasance baya yiwa yayi sallah a halin da yake ciki da zuciyar shi ko da gaban shi yake cewa to wannan abin da yayi ya jinkirta sallar zuwa ƙarshen lokacinta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar lokacin da ya wuta ghazwatul al-khandaq rami da aka yi ko ghazwatul ahzab lokacin da Quraishawa da Banu Qatan suka Yahudawa na Khaybar suka yi hadaka akan su zo su ida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin shi a garin Madina aka yi rendezvous aka ce to kada labarin nan ya isa kunkunnin kowa wanda zai iya tumba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan labarin me za yi shine a yi rendezvous a bakin kofin Madina wa'incan kabilar da wa'incan da ku wanda kuke bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurum a hadu amma manzo Allah rubdugu shi ma bai da labari shine ubangiji yake bayyana mana a cikin ahzabi iz ja'ukum min fawqakum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul khadajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida rana ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san inda yasa gawo ba ina ga masu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu inda manzo Allah ya san gaibu ya yarda hidi aka tarar da shi gida sai da tawaga ta hada ta gama shirin ta suka kawo hanya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labari an kurace ne yazo ya shawarci sahabban shi me kuke gani ya kamata ai suka ce muna ganin kowa ya kare gidan shi ya tsaya da takobin shi da shi da diyan shi su kare gidan su kowa ya zo abinda za ka iya kai yace ni ma ina kan wannan shawara wanda za su hawo saman soro su hawo wanda za su tsaya bakin kofar gida su tsaya idan sun shigo dai garin Madina musan yanda za su wannan ita ce shawara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara ta wa'ansu daga cikin manyan sahabbai lokacin nan Salmanul Farisi yace manzo Allah ina da shawara yace mu abinda muke yi a kasashen mu idan yaki ya kurace maka ka rasa yanda zakai yace to handaka ake rani wanda wata dabba ba za ta iya ketarawa ba wani mutum ba zai iya shekowa a guje ya ketara shi ba in ya akai sai ka shiga ka huta idan ku duk wanda yace zai shiga ya huta da kai mashina da kai da kai da kai bakan mu a hannayenmu bashe mutun zamu yi mu huta da al'amarin shi yace ina ganin wannan ita ce shawara da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanzu daga cikin sahabban manzo Allah suka ayyada shawara ta Salmanul Farisi manzo Allah ya shiga gida ya dar musulkin shi suka ce kuma ka ajiyo manzo Allah yayi shawara ga abin da yake gani mun canza mai ra'ayi sai suka dawo suka tsaya manzo Allah ya sanya silken shi ya wuzo suke cewa manzo Allah idan ku ya kasance shawarar kan ita ka yi gani tahi to mu mun ajje shawara mu mun dauki shawarar ka yake cewa baya dacewa ga annabi ya sanya silken yaki kuma ya mayar da shi bai gausa ba a lokacin da aka wuta aka fara ramin Khandaq shine lokacin da suka iso manzo Allah ya shagalta a wurin buga wannan ramin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta sallar al'asar daga horkon lokacinta har zuwa daidai wadawar rana shine nan malamai suke cewa abinda yayi in dai ka san baka iya samun nutsuwa ba da zuciyarka ba kai wannan sallar wani bangare na gabanka ba za su iya yin wannan sallar ba yake cewa to aula ka bar wannan sallar ka jinkirta zuwa lokacin da kura ta ruha kamar rana ta fada idan kuma kana tabbatar da duka hadisin ya zo da kai a cikin kitabul magazi imam bukhari ya kawo hadisin yana tabbatar mana waccan riwaya ta abdullah ibn umar da muka karanta a sallar la'asar ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wannan sallar ta tsoro haka wannan riwaya ta karshe wanda muka karanta riwayar jabir bin abdullah a sallar la'asar ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wannan sallar ta tsoro haka yake bayyana mana malamai suke bayyana mana in dai mutum ba zai samu nutsuwa ba to ya jinkirta kamar yanda manzo allah sallallahu alaihi sallama ya jinkirta lokacin da yake wannan garu ko wannan rami na Khandaq lokacin gazwatul ahzab ya jinkirta sallar al'asr har zuwa lokacin da rana tana dab da fadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah tsine musu albarka sun shagaltar da mu akan sallar al'asr bin yi ta ba akan lokacin da hadisi ne wanda Imam Bukhari ya hutar da shi hadisi na 945 haka da kai lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga kasar Rumawa suna bude lokacin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ana kafin kan ma'arakatu tustur ce ma'arakatu tustur a lokacin nan sun jinkirta sallar asbahi har zuwa lokacin da rana ta hundu ana ta gubzawa kace to babu nutsuwar da zata bada dama a yi sallah a wannan lokacin a lokacin nan suka ce to bari mu jinkirta wannan sallah ta asuba har zuwa lokacin da rana ta hudo a lokacin nan suka sallaci sallar su ta asuba wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babu kuma lokacin namu ya sha ba za mu iya shiga sabon babi ba shine babu salatul juma'a kenan minti 5 ya rage mana a minti 10 ya rage kenan da kai masu tambaya sai ai tambaya kamun lokacin da shiga ina fatan an fahimci wani bangare daga cikin siffar sallar tsoro ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am babu tambaya kenan sai mu tada sallah go نعم أجأ دكوي أندو إيوان دا أكسام وزاء الله صلى الله عليه وسلم عليك shine kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a cikin sujada allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik addu'i dukkan addu'i na alkhairi addu'o'i na rayuwarka, addu'o'i na abin da ka sa gaba, addu'o'i na abin da kake so, na dace da gidan aljanna, na ubangijinka ya gafarta maka. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Duka wannan addu'o'i ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su. Idan ka yi sujada, kaza Allah ya ba mu lamanin ci ne ya ba mu, mu rike da kyau. In dai ka yi sujada to wurin amsa maka addu'a. Duk wata bukata ka yi baza kodin sa a ciki ka hadi wa Ubangiji, amma dai kada ka manta da mafi muhimmancin addu'a, shine a baka kyawawa a duniya, a baka kyawawa a gobe kiyama. Ta sanya Ubangiji yabi wayanda suke irin wannan addu'a, yake cewa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisaba. Yake cewa wuri wanda yake falfaji ya ce ta baza kolin addu'a, wanda ba hada kowa ba ya roki duk abin da yake so, yake cewa wa'ansu za su zo dan mawuta dan rashin sanin ya kamata, dan rashin sanin abin da suka sa gaba. Sai su ce Allah ka ba mu duniya, kasuwan nan Allah ka bude, kazan nan Allah kai, Allah kai, Allah kai. A cikin kashi 100 daga cikin addu'ar da za a yi a cikin haramun nan, to kashi 1 ne zai ware Allah ya gafarta mai, ko kuma ya sanya shi gidan aljanna, ko kuma ya gafarta wa ma'ahin shi. Kurum komi shi dai harakokin nan kaza da kaza, kaza da kaza, wallahi kuma Ubangiji za ya bashi dan ni dan ya jarrabe shi. Da kuma wani abin da kullum idan na tuno shi ko idan na karanta ayar yake ba ni tsoro a rayuwa shine wannan ayar da take cikin suratul at-tauba. Ubangiji yake bayyana mana a halishan mutanen da suke ta roƙon Ubangiji, Allah ka ba mu duniyar nan, Allah ka wadata mu, mu samu mu yi maka aikin alkhairin nan, mu samu mu yi kaza, mu samu a yi kazan nan da mu, mu samu mu yi kaza, mu yi kaza, na ga wani ya yi kaza, ni ma ina so in yi kaza, Allah ka ba mu, Allah ka ba mu, Allah ka ba mu. Yake cewa falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Da zaran Ubangiji ya ba su daga cikin fadalarshi, ya dauki abin da suke burin su samu a rayuwarsu, ya dauka ya ba su daga cikin fadalarshi. A wannan halin kurum sai su koma su ringa yi wa Ubangiji ruwa. Da yana harkon samu dukiyar bata shiga ran shi ba, ana dan wani abu, ana abin da za a ce a tallafa zai dauko wannan abin da bai ta karaya karya ya bada ba, ana haka ana haka, hayya kai sallan ma da ake yi da shi a wuri kaza ya fasa zawwa, hayya kai in aka zo aka ce ni mai da kokon bara wani ana bukata a tallafa wa addini, a yi wa addini kaza. Yace wallahi lisahin namu ba haka bane ba, kaga al'amarin nan komi ya dan tashi, abinda muka sanya da kai kayan kasuwa wanda ba su to ba da kai kaza da yi tonin lisahin sharhuni. Yake cewa sai su yi wa Ubangiji rawa, wa tawallawahum mu'ridun, alƙawarin da suka yi suka ce in dai Ubangiji ka ba mu lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, wannan shine babban alƙawari da suka dauka, za mu bada, mu bada fi sabilillahi, mu yi sadaka, mu bada dan mu samu yardarka dan karama mana a gobe kiyama, kuma za mu kasance daga cikin mutane wanda suke nagari. Wannan alƙawarin guda biyu sai su ce a'a su ba su wannan, wa tawallawahum mu'ridun, sai su juya baya suna masu kawar da kai akan abin da suka yi wa Ubangiji alƙawari. Yake cewa kaga wannan mutumin, wannan su ne mafi sharrin mutane, shi ne yake bayyana mana waɗannan mutanen ba su da wani rabo a gobe kiyama. Ubangijin da suka roƙa ya ba su, za ya ba su. Ubangiji idan ya arsa taka inda kowa zai maida shi mai kuɗi, mai kuɗi irin wanda ya kai kuɗin wanda ya yi kowa kuɗi a duniya, ya ce wallahi kamar misalin a sanya allura ne a cikin teku, a zaro ta za ta ɗauko wani abu ko za ta rage wa teku wani abu, inda Ubangiji ya arsa kowa to ba abin da zai rage daga cikin mulkin Ubangiji. Yake cewa amma dai wanda suka yi su alkhairi, suka yi su fadala, su ne wanda za su ringa roƙo, su ringa cewa Ubangiji wannan duniyar ke baka ba mu kyakkyawa. Shi ko Ubangiji idan ya datar da kai da kyakkyawa a wannan duniyar to ya hada maka komai. Duk abin da ya baka sai ya sanya maka albarka a ciki. Duk abin da ya baka zai kama hannayenka ya nuna maka inda ya kamata ka sanya abin da ya baka. Sannan kuma gobe kiyamar ma ka ba mu kyakkyawa. Kuma wannan shine abin da kowace rai take gurata, dirrin da tace la ilaha illallah. Allah ya datar da yake cewa ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kaga wannan yana daya daga cikin mafi muhimmancin addu'a wanda ya kamata mu zabura mu zagi ne damtse mu ringa yin ta Allah ya ba mu kyakkyawa duniya ya ba mu kyakkyawa gobe kiyama Allah ya datar da mu lokacin namu ya ja gawa in an huce da ita inda abinda zaka yi beta ka yi beta inda abinda zaka iya rukon mata ka rukon mata babu masalar tashi wannan da horkon hukunci shine duk lokacin da gawa aka huce da ita to ana umurtar duk wanda zai zanta huce gaban shi ya tashin mata amma dai daga baya aka shahi wannan hukuncin na a ringa tashin magawa insha Allah dan na manta hadisin ma insha Allah kummanta wa sati ne zan wa zan kawo maka hadisi insha Allah lokacin namu ya ja
mun malan sun kunna makayan yusa suna cikin su ko da lokacin sada ya shi ya da shi da ba dai ne ke mun shi sada za su su ta ya ne ke ba san ke bai ta da ku lokacin shi ko an da lokacin na kare shi ko da shi sada ko kuma
shine bayanin da muka yi da karshe kenan ya bari in dai bi da nutsuwar da zai yi sallah a cikin wannan halin da yake yana mai tahiyya ne ko yana tsayuwa ne ko yana cikin wannan sami da wata fargaba sami da wani tsoro kenan zai jinkirta har zuwa lokacin da ya samu aminci a wannan halin sai ya salla shine muka bada misali kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar al'asr har zuwa lokacin da rana ta goshi fadawa insha Allah wallahu ta'ala a'lam abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuriyarmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukanmu albarka ɗan uwa da iyaye da suke kwance wa ansu a likita wa ansu a gida muna fatan kwancin nan nasu ya kasance musu kafara kuma muna fatan ubangiji ya koro musu manzan sauki ya sanya dukkan wa ansu nishadodi da ake yi su dawo a yi da su Allah ya datar da mu duniya da lakhira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك ونتوب إليك